بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka mutanen wannan anguwa ta kubuwa ina muku barka da wannan yammaci yammacin Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 21 ga watan Sha'ban shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 20 ko ga watan 19 ga watan February 2025 for the record ni ba farfesa bane mutane sa ta ce mun farfesa tun abun yana zama kaman raha amma yana mun nauyi wallahi ni ba farfesa bane yawa ni reader ne a university babu wani associate professor wannan kawai wani yayi ne yazo mutane ni ko ban so ana ce mun musamman ana recording malamai na suna ji za su kaman ni nace a dinga ce mun haka ni ba professor bane muna nan dai tafin Allah ya tana mutum da professor nan to Allah ya kyauta dan uwa masu albarka kamar yadda malam mai gabatarwa dan uwa malam Tahir ya ambata mun zo wata wato seminar ce ta tafsir workshop na izala na ƙasa wanda aka fara jiya zuwa ranar Juma'a insha Allah kuma muka ga muna da damar da zamu zo mu gaisa da ƴan uwanmu anan mai zumunci kuma babu laifi mu faɗi wani abu kalma ɗaya ko biyu da gaskiya abin da Allah madaukakin sarki ya sanar shi mu don amfanin mu gabaki ɗaya ni zan ɗan yi magana a takaice akan abin da ya shafi muhimmancin tarbiyyar ƴaƴa a wannan rayuwar da muke ta yanzu a garuruwanmu da biranenmu muka lura akwai canjin yanayi game da yadda ƴaƴanmu suke tasowa muna rayuwa a wani lokaci wanda ƴaƴa wato suna zama yakan su zama ni'ima yakan su zama qurratu ayn abin sanya sanyin ido sun zama musiba wani lokaci ga iyaye akwai iyaye da dama waɗanda suke kwana su tashi cikin damuwa da tsoron menene abin da ƴaƴansu za su aikata babu shakka wannan abu ne da ya zama wajibi mu tsaya mu kalle shi musamman saboda tarbiyyar ƴaƴa din nan wato wata babbar mas'uliyya ne wani responsibility ne da Allah ya daura mana cikin ababen da suke wajibi a kanmu ubangiji ya umarce mu a cikin fadin sa cikin suratul tahrim da yake cewa ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kun da kai imani ku yi kokari ku tsare kawunanku kuma ku tsare ƴaƴanku daga ku tsare iyalanku daga wuta haka nan a cikin hadisi da duk mun san shi hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa a cikin ku Allah ya bashi kiyo kuma kowa sai Allah ya tambaye shi game da abin da Allah ya bashi kiyo daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum yana matsayin wato jagora ne shugaba a cikin gidansa kuma shi din abin tambaya ne game da yadda ya gudanar da mutanen gidansa kaga wato abu ne wanda yake na dole kamar yadda sallah da azumi suke akan mu dole haka kuma yake wajibi akan mu idan Allah ya yi mana baiwa idan Allah ya yi mana kyautar ƴaƴa wajibi ne mu miƙe akan ganin mu musu tarbiyya sun da mutanen kirki saboda idan mu musu tarbiyya sun da mutanen kirki to mu ne farko wanda zamu fara cin moriyar haka kafin sauran al'umma ta ci moriyar idan kuma muka yi sakaci da tarbiyyar su ko kuma muka samu kanmu a cikin wata jarabawa kuma akwai wanda ba sakacin bane jarabawa ce daga Allah to zaka ga cewa mu zamu fi kowa mu iyayen sai mun fi kowa shiga cikin damuwa da tashin hankali idan muka mai ayyuka tarbiyya suka ba mutanen kirki zamu samu alkhairi da yawa alkhairi na farko shine duk aikin alkhairin da suka yi kana da lada domin ka zama addallu alal khairi ka fa'ili wanda da ya nuna wani aikin alkhairi kamar yadda Tirmidhi ya ruwaito yana da lada na irin wanda ya aikata shi koya wa danka sallah koya mishi karatu alqur'ani koya mishi halaye nagari ka sa shi zama mutumin kirki duk inda ya je aikin kirki kana raye ko ka mutu zaka samu lada wannan aikin alkhairin da yake sannan dukkaninmu mun san irin yadda wato kullun muke da buƙatuwa zuwa ga addu'a. To babu wanda zai maka addu'a wanda kake da tsananin buƙatar ta kamar danka a bayan karos. Idan karos ba wanda zai tana da kai kamar yadda ayyanka za su tana da kai. Domin su Allah ne ya ce wajibi ne akan su zanga maka addu'a idan suna so su zama mutane kirki. Amma fa ba za su iya zama masu yi maka addu'an nan ba har sai an kawo musu tarbiyya ta gari. Sai in sun zama mutanen kirki sannan za su zama kirkin nan ya dinga sanya musu tunanin bari mu dinga yi ma babanmu ko mamanmu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu. Saboda hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibnu adam ko idza mata al-insan in qata anhu amaluhu illa min thalath. Duk mutumin da ya rasu ayyukan shi sun yanke in banda ɗayan abu uku. Ɗaya daga cikin ukun nan shine wato da na gari wanda yake masa addu'a. A wata riwayar ma wanda ke cikin as-sunan da al-Sheikh al-Albani ya inganta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya shiga aljanna zai ga ana ɗaukaka darajarsa ana ƙara mai daraja sai ya tambaya ya ce to ni na san waɗannan ayyukan ban yi su ba ina na samu ƙarin wannan falalar. Sai a gaya mai cewa ka samu wannan ne sakamakon ƴaƴanka da suke ma addu'a suna nema maka gafara a wajen Allah. Wato hauhawar da za a samu a cikin aikin ladanka sai ya wuce asalin ladanka da haka zai zama wani abu ne da ana ganin shi kai tsaye kuma ana gane cewa an samu ƙarin alkhairi. Sannan mun sani cewa kyakkyawar tarbiyya da za ka yi ma ƴaƴanka tana sanya mutanen kirki su dinga maka addu'a alkhairi. Duk sanda yaranka ko ɗiyarka ya je wani waje ya aikata wani abun alkhairi kafin shi a ce Allah ya saka mai alkhairi sai an ce Allah ya ji kan iyayenka. Ai duk mun san haka. Wato mutane sai sun fara tunanin cewa wannan sakamakon aikin da iyaye suka yi. Da haka sai sun fara yi ma iyayen addu'a ce kai iyayenka suna raye to Allah ya saka rabu da su lafiya. In kuma sun rasa shi to Allah ya shi musu albarka Allah ya gafarta musu lalle sun maka tarbiyya ta gani. Wato kai a matsayinka na mahaifin sai ka fi shi cin moriyar wannan alkhairin da yake tare da shi. Hakanan za mu ga cewa wannan yana bada dama ƴaƴan da kai da su ku riski juna a cikin gafara Allah kamar da Allah yake cewa ladina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba cikin suratu at-tur. Allah yake wanda suka yi imani kuma zuriyar su ta bi sawunsu akan imani za mu riskar da zuriyar su din da su ba za mu koma lalata musu wani abu cikin aikin su ba. Kowa yana samun sakamakon aikin da ya aikata ne. To daga cikin aikin da mutum ya samu sakamakonsa akwai aikin tarbiyyar ƴaƴansa. Wannan ma yana cikin aikin da zaka samu sakamako. Abubuwan suna da yawa kana tsawaita da dogon zance amma abinda nake so kawai mu kalla anan shine alfanu wanda yake cikin yima yara tarbiyya. Wannan kama mu kalla abun duniya kama kalla abun da zai kare na duniya. Irin daɗin da zaka ji aka ce yaranka mutumin kirki ne. Irin daɗin da zaka ji an ce yanzu a kubo waɗannan an zo an yi musabaka alkurani yaranka ya ci. Wani irin daɗi kake ji a matsayinka na parent ko in ka je makaranta ranar da ake speech and prize aka ce shi ne ko ita ce ta yi fice aka ba su kyaututtuka dole zaka dawo kana jin wani alfahari da wani fulfill cewa lallai ka cika aikin da ke kanka. I want to believe dukkan mu iyaye ne kuma muna da wannan feeling din. Kaga wannan na duniya ne ma kenan. To ni ban so ma mu kalli wannan na duniyan wanda abu ne mai karewa. To amma wanda yake da tabbaci shine wal akhiratu khairun wa abqa. Lahira ita tafi tabbaci ita ce take wanzuwa. To wani irin abu ne za mu yi dan samar wa da ƴaƴanmu su zama an wayi gari sun zama mutanen kirkin da za mu ci moriyar su a duniya kuma insha Allah mu ci moriyar alkhairin su a ranar gobe alkiyama. Abu na farko shine wato matsayi da addinin su ya tsayu akan tafarki mai kyau. Wajibi ne akan mu a matsayin mu na iyaye mu ga cewa ƴaƴanmu suna kan addini na gaskiya suna kan aqida mai kyau suna kan tafarki na addinin musulunci. A wannan zamanin da aka wayi gari hanyoyin bata sun yi yawa akwai ƴaƴaye da yawa da suke barin musulunci ba iyayensu ba sani wasu a cikin jami'o'i ko ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta na zamani din nan akwai wurare na lalata imani wurare da ake karantar da wato mugwada aqida ta ƙaryata Allah su da dama ƴaƴan musulmi suna samun kansu a cikin irin wannan tataburzar sai kaji ana tarjima da yaro a ce ya bar sallah wani daga zuwa jami'a a wata ƙasa ko a wani gari ya haɗa wasu shedaru ko ya shiga cikin wani group a sashi a cikin wani cultism ko wani abu makamancin haka sai kaga ya ba addini Allah ya sani wajibi ne akan iyaye su tsayi wajen ganin ƴaƴansu sun san Allah sun san tauhidi sun san daraja addinin musulunci kuma sun san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a kar aje ayi baya ba zani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ya fara wa'azi Allah ce mishi wa andir ashiratakal aqrabi kai jan kunne kai gargadi ga makusantanka na kurkusa to baka da makusanta ku na kurkusa kamar iyalan gidanka abu na biyu wajibi ne mu kuri ayyanmu mu tasar da su mai raising din su akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar sahabbansa da kaunar ahlul baiti mu koya musu abin da zai sa su zama suna da kauna ta gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda extension dinta shine kaunar ahlul baiti kaunar sahabbai da kaunar sauran mutanen kirki wanda haka zai ba su dama su dinga koyi da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dinga koyi da tafarkin magabata na kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da tabi'ai da sauran mutanen kirki sannan umarnin su da tsayi da sallah wajibi ne a umarci yara su dinga tsayi da sallah musamman idan sun kai shekara 7 a cikin hadisin da ke cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci ƴaƴanku da sallah wa hum abna'u 70 da zaran sun kai shekara 7 sannan wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 idan suka kai shekara 10 ba sa son yin sallah ya halasta ayi musu horo sannan a raba tsakankanin su a wurin kwanciya saboda haka yara da suke tasowa wajibi ne a tabbatar sun saba da sallah ba wai sai ya kai shekaru 7 din ba tun daga ƙasa da shekara 7 za a fara saba mai da yin sallah da zuwa masallaci da bin jami'i da kulawa da lokutanta domin idan ya samu sallah don Allah ya so duka sauran rukunnan sa na addini za su gyaru ita ce farkon abin da za a fara tambaya ranar alkiyama idan ta gyaru komai ya gyaru sannan a mu koya wa ƴaƴanmu tausayi da jin kai da afuwa ga junansu da kuma sanin mutuncin na gaba da su yayyinsu da iyayensu mata da matan ubanninsu da makwabta da abokan iyayensu da duk wani mutum mai daraja wajibi ne a koya musu sanin darajar mutane a koya musu hakuri da rayuwa a koya musu juriya da jarinta da sanin ya kamata sannan kuma a koya musu dabi'u da halaye na gari dabi'u da halaye na gari daga mizanin addinin musulunci da mizanin al'ada ta gari abin da ya shafi girmama manya gaida manya sadaka kyauta faɗin gaskiya tausayin na ƙasa da kai da mutunta mai mutunci da kame baki daga surutu da aibata mutane ko cin mutuncinsu ko cin zarafinsu amma yaushe za a ce muna rayuwa a cikin ƙasashe namu na musulmi sai da mana cewa yaranmu ba su da wani ɗabi'a in ban da raina manya har yaro ma ya raina iyayen shi har ma uba ya yi magana yaro ya ce dadi a telin illahi aga wannan mugwa tarbiyya ce wannan tarbiyya ce ta kafirai ta shigo cikin mu musulmai kuma saboda boko kawai sai ayi dariya a dauka ai is normal is highly abnormal wajibi ne a kwabi yara su san mutuncin na gaban su galibin wanda suke zaune a nan wajen da wanda suke jiyo mu wadanda na san wasu mu da dama ba ma ana aka haife mu ba daga garuruwan mu muka taso muka dawo Abuja nan aiki ya kawo mu ko sana'a ko wani abu idan muka tuna yadda ake tarbiyyar ƴaƴa a garuruwan mu a Sokoto da Katsina da Zaria da Kano da Bauchi da ire-iren su zamu sha mamaki muka ga irin yanzu yadda ake al'amari ya juya kuma dole mu shiga cikin damuwa game da tunanin meye mustakbal meye future din wannan generation din wanda ba su san darajar na gaba da su ba meye future din al'ummar da yaro zai yi ma malam makaranta rashin kunya in ya hukunta shi iyayen su goyi bayan shi su dauko dan sanda ko su zo su ce mai hidimar sa dole sai an koyi wannan malamin ko wani ma kawai tar malamin ya mamare shi kaga wannan ba a nemi wato shuka alheri ba wannan mummunar hanya ce wanda za ta haifar da mummunar tarbiya da gaskiya ababan da ya kamata mu sa a cikin tunaninmu game da samun kyakkyawar tarbiya ma yaranmu akwai addu'a yawaita yi musu addu'a zamu ga hatta annabawa suna ma yayin su addu'a annabi Ibrahim alaihi salam yana yawaita addu'a rabbi habli minas salihin ya Allah ka bani yaya na gari saboda haka sai mun dinga yi ma yayin mu addu'o'i a lokacin da muke kebance addu'o'in mu ga Allah cikin dare bayan ayyukan alkhairi lokacin bude baki duk sanda mutum zai yi addu'a mu dinga sanya ƴaƴan mu a cikin addu'o'in mu muna ambaton sunan su daya bayan daya muna roƙon Allah ya shirye su Allah ya sanya su akan tafarki mai kyau Allah ya sa su zama mutanen kirki waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su Allah ya sa su zama sanyin idaniya gare mu mu iyayen su Allah ya sa su zama masu taimakon al'umma su positively wato ita addu'a idan mutum yana so ya addu'a a wajen ubangijinsa ba a yin dukunkune zaka dinga yin ta tafsilan ne komai ka dinga fadi dalla dalla Allah ya san abin da ke cikin zuciyoyin mu amma kuma ya bautar da mu da yi masa addu'a din saboda ka in kana da ƴaƴa musamman wanda kake ganin yana da matsala to shi ya kamata ka tsananta wajen yi masa addu'a ya Allah ga dana ko ƴata wanci abu kaza da yake ya Allah bana son wannan abin da yake abu kaza da yake ya Allah ya saba dokokinka Allah ka shirye mini shi Allah ka dawo mun da hankalin shi kan gaskiya dole sai mun dinga yin wannan addu'a musamman iyaye mata domin addu'o'in su suna da kaifi na yankan wuka a lokaci guda da zaran an yi su wannan kuma yana nufin sai mun kiyaye bakunan mu daga fadan mummunan magana akan ƴaƴan mu koda ranka ya baci koda ya maka laifi koda bai kyauta ba ka kiyaye bakinka daga ashariya ko zagi ko tsinuwa ko batanci ko yin Allah wadare da shi kalla annabi Nuhu alaihi salam ɗansa yana cikin kafirai marasa arziki waɗanda suke kawo barna a bayan ƙasa amma duk da haka har ɗan ya halaka fa yana cewa rabbi innahu min ahli wa inna wa'adaka alhaq ya Allah ɗana ne yana cikin mutanen gidana ka ce kuma za ka tseratar da ni da mutanen gidana sai da Allah ya mai ka shaidi tukunna sannan ya bari yana ce mishi ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau ka tsira tare da mu wato duk yanda ɗanka ya kai ga yana yin wani abu na rashin kirki to karka ce bari ka kore shi kawai bari ka tsine mai bari ka yi barambaran da shi a ka ci gaba da jan shi a jiki kana mai addu'a kana nuna mishi cewa shi ɗan kirki ne shi ɗan aure ne ba ɗan shege ba ne shi ɗan sunna ne ba ɗan zina ba ne shi ɗa ne da ake son shi ya gyaru domin ya gyaru ci gaban ka ne alkhairin ka ne babu wanda zai so ɗan shi ya lalace ko ɗan shi ya ɗaiɗaice ko ya fasikanci saboda ka karkai gaggawa cewa bari ka kore shi daga gidanka ko bari ka tsine mai albarka ko bari ka kai shi gidan horon kangararru a je a karasa kangarar da shi duk wannan ba hanyoyin da suke haifar da ɗa mai ido ba ka dinga tuna cewa wannan ɗan arziki ne baiwa ce daga Allah kyauta ce daga Allah domin Allah ya ce bai kyauta ce yake ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u zukur Allah ya ce kyauta ce ya baka to ka alkinta wannan kyauta dan ka samu alkhairi a cikinta ina so in karanta mana wata magana ta limamu Abu Hamid al-Ghazzali Allah ya gafarta masa Muhammad ibn Muhammad al-Ghazzali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin ayinda yake magana akan tarbiyyar yara yake cewa as-sabiyyu amanatun inda abawai yace da amana ce a wurin iyayensa Allah ya bada dan ne amana a hannun iyayensa yace wa qalbuhu tahiru a jawharatun nafisatun zuciyar da wani wata taska ce mai daraja khaliya wanda kuma take empty an kulli naqashin wa suratin ba wani dan scratch ko wani zane a jikinta tsaftatacciya ce sabuwa wa qabilatun li kulli naqashin kuma tana iya ansan duk wani zane da aka yi mata in an zana alkhairi za ta ansa in ta zana in an zana sharri za ta karba yace wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilayhi kuma zuciya tana iya karkata zuwa ga duk abin da aka karkatar da ita sai yace fa in uwida khairan nasha alayhi
wa in uwida sharran nasha alayhi, in aka saba mai da alkhairi sai taso akan alkhairi, in aka saba mai da sharri taso akan sharri. Kaga wannan kamar yana mana sharhin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Sai annabi yace kama tantijul bahimatu albahimatal jam'a fal tuhissu biha min jad'a, yace jidda da ka ganshi ana haifansa akan lafiyayyar halitta wanda ta iya karban duk gaske da aka koya masa. Yace iyaye ne suke iya juya shi zuwa ba yahude ko ba nasare ko ba majusi. Yace kamar yadda akuya ko tinkiya take haifar ya irin ta lafiyayya, ko ka taba ganin an haifi yar akuya da kunne ya gagge, lalle baka taba gani ba sai dai daga baya ya gashi. So daka mu fahimci cewa yara din nan kanana they are very innocent, zuciyoyinsu are pure white, suna da tsarki. So daka duk abinda aka saka kamar emtun buhu ne, abinda aka sa a ciki shi za a tara a ciki. To wani lokaci kuma muna samun kurakurai daga tarbiyya ne unconsciously, wato ba tare da mun sani ba, ta hanyar cewa ba ce ma yaranka za ka yi abin banza ba ko yi kaza. Babu uba ko wanda ya ce ma ɗansa yi abin banza, amma idan kana yin abin da ba mai kyau ba suna gani, daga nan suke nakalta. Idan kullun gari ya waye za ka je ka yi sallar asubahi a masallaci, ka dawo ka zauna ka yi tasbihi ka karanta alkur'ani, da zaran ɗanka ya fara wayo in Allah ya so zai fara kukan cani ka masallacin, kuma idan an zo da shi zai yi sallar yadda ya ga ana yi ko bai san mecece ba, kuma da zaran ka aje alkur'anin nan zai ɗauka ya bude shi ma yana so ya karanta, da zaran ka aje tarbin nan zai ɗauka yana so ya ja. To haka idan sigari ya ga kana sha, haka idan waya ya ga kana tabawa bayan sallar asubahi, duk abin da ya ga kana yi shi zai, kamar yadda duk muka sani. Saboda haka tarbiyyar yara tana ginuwa ne akan wato imitation, suna kwaikwayon abin da muke yi. Ku sani kokari ya zama duk abin da muke yi wanda ba ma jin shakka a kwaikwayon mu ne akai. Ai na san inda zaka zo kana shan sigari din, kuma yaron ya dauka zai sha, bugewa zaka yi. Ba za ka fara muna kana cewa ya dauki hannu, ba za ka ce haka ba. Sabanin da Qur'ani ya kage yana karantawa zaka ji dadi a ranka cewa yana karatun Al-Qur'ani. Saboda kai ma ka san wannan sigarin da kake sha jarabawa ce bai kamata ka sha ba, kuma ka san bai dace danka ya bi ka akai ba. Saboda sai ka hakura ka bari kai gaba da. Sannan daga cikin abubuwan da muke samu na matsaloli a wannan zamanin, akwai yawaitan agents da suke lalata tarbiyya, media, sawa'un traditional ce ko wannan social media ko ma kowace iri ce, sun yi istihwazi, sun ɗauki hankalin matasanmu da yara da kusan kowa, maza da mata. Daga dole sai mun yi regulating irin yadda ƴaƴanmu da iyalanmu suke amfani da su. Yanzu mana cewa amfanin ya takaitu ne akan abin da yake da amfani. Daga dole ne ai regulating access din su. Na san anan birnin tarayya, saboda gari ne na yan birni, za ka kusan kowane gida ma akwai wireless, skyline ta raba kowa wireless ko. So haka wannan magana internet ma abin nan ne ma wani tsohon labari. To amma sai da mana cewa datar da ake sakin musu tana da regulation, ko dai ai timing lokacin da su yi amfani da ita, ko kuma a ainihin wato saka abin nan wallfire wanda zai tara wasu abubuwa, duk ana yi. Kai ya zama cewa yara ƙanana, wasu ma 'yan ƙasa da shekara 10 ko teenagers, amma suna da full access ga duk abin da suke so su kalla ko su saurara ko su duba. Wannan zai sa wato shedan ya galabaice su akan rayuwarsu, saboda yara ba su da hangen nesa, suna da ƙuruciya. Akwai sabuwa ta ƙuruciya da ta dinga jan su zuwa ga aikata abubuwan da daga baya kafin ankara za a ga cewa sun riga sun yi nisa, kuma idan suka yi nisa dawo da su kan hanya zai yi wahala. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da al'amarin mace da yake kamar tankwararren itace ne, in ka so sai ka miƙar da shi to zaka karya shi. To haka yaro idan ya riga ya yi nisa akan wani hanya mara kyau, to dole sai dai ai ta addu'a da fatan Allah ya dawo da shi hanya amma tun farko za a iya hana shi bin wannan tafarkin a daga cikin abin da ke taimakawa ila wa yara su samu tarbiyya mai kyau shine su ga cewa mu iyayensu muna girmama malamansu masu karantar da su sawun a makarantun boko ne ko a makarantun islamiyya gaskiya saboda Allah yanda iyaye yanzu suke kallon malaman makaranta a matsayin kawai wasu laborori a matsayin wasu waɗanda mun biya makarantun kuɗi kuɗi su kuma sun dauke ku aiki ba ruwanmu da ku babu girmamawa yana da tasiri mummuna akan yanda yaran suke kallon ilimi da inda muka zauna ko kuma muka zo makarantar ko wani abu ya faru muna aibata malaman muna nuna musu su ba kowan kowa bane saboda haka yaran nan ba za su dauki abin da malaman ke faɗa musu da muhimmanci ba ko kuma a irin yanayi wanda malami ke zuwa gida yana koya ma yara karatu ya ga kawai iyayen sun dauke shi wani wulakantacce wani wanda ya rasa abin yi saboda haka sai ma ran da ake da free time sannan yake iya samun yaran ya koyi da su ran da ake da outing ko ran da ake da wani issue ko wani fita da ra'ayi to kai zaci mishi gafarta malam yau yaran nan fa sai dai kai hakuri wallahi za mu fita yau za su je shopping bayan ya riga ya taho daga dutsen Alhaji ya ga wannan kuma kace mishi koma gida kawai su kuma yaran sai su ga ba dauke shi da muhimmanci ba kenan abinda za su fahimta shine wannan mutumin bai da wani muhimmanci a rayuwa amma idan suka san cewa wannan malamin da ke koya musu hadda alqur'ani kai ma baban kana ganin darajarsa kullun kana saka mishi alkhairi kana mishi alkhairin da ya kamata kuma ana girmama ra'ayinsa da tunaninsa in ma har yayi wani kuskure to kai da shi man to man sai ku yi magana ta fahimtar juna dan ana iya samun kuskure daga gare shi ba ma'asumi bane amma yi ma yaro wulakanci a idan yara ko a lokacin karantarwa ko a makaranta haka gaskiya saboda Allah yana taimakawa idan ba za su ga muhimmancin abin da ake koya musu ba saboda haka daga nan ba za su san muhimmancin tarbiyya addini ba sai su dauka cewa wannan wani abu ne kawai da ake yi na cikon lokaci bai da wani muhimmanci a ɗan uwa masu albarka kana cika mana dogon surutu a ƙarshe abin da nake so in ce mana shine mu ji tsoron Allah game da ƴaƴa da Allah ya bamu mu san cewa Allah zai tambaye mu game da su a ranar alkiyama kuma za mu bada bahasi akan yaya muke tarbiyyar su sannan mu taimaki al'umma mu taimaki junanmu wajen ganin cewa mun yi ma ƴaƴanmu tarbiyya gaba daya duk yaran da suke cikin anguwa ko suke cikin wani close ko wata makaranta idan suna mutanen kirki duka amfaninmu ne mu da muke tare da su wannan ɗabi'a ta individualism da kowa zai ɗauka daga shi sai ƴaƴan shi kawai ita ma ba ta da wani alfanu a rayuwarmu saboda haka mu ji tsoron Allah akan tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula wajen ganin sun zama mutanen kirki wajen ganin sun ci gaba da zama musulmai masu kyakkyawar aƙida masu kyakkyawan tunani masu aiki da kyakkyawar al'ada da halaye na gari kuma mai musu addu'a ko da yaushe Allah ya sa musu albarka Allah ya sa su zama mutanen kirki Allah ya sa su zama abin alfahari gare mu ga ƙasarmu ga addininmu ga al'adarmu da sauran al'umma zan saurara anan saboda akwai sauran malamai da za su yi tsokaci insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.